السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wasatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da amincewa da yadda na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da karatu. Muna masu roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da karantarwa na Qur'ani. Yau da ikon Allah muna 23 ga watan Ramadan, hijira shekara ta 1446 insha Allah. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu da aminanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai, ya ɗauki rayuwarmu akan imani. Muna roƙon Allah ta'ala dukkan albarka da ke cikin waɗannan kwanaki masu albarka, Allah ya haɗa mu da su. Dukkan wani jarrabawa marar daɗi, Allah ta'ala ya kare mu. Allah, muna roƙonka da sunayenka na Al-Hayyu Al-Qayyum, ka sa muna cikin jama'ar da suka ci ribar waɗannan kwanaki da suka gabata. Allah, ka sa mu a cikin jama'ar da za su ci ribar kwanakin da suka saura. Allah ta'ala, ka sa mu cikin bayin da addu'o'insu an riga an amsa musu. Muna roƙonka Al-Hayyu Al-Qayyum, ka sa muna cikin jama'ar da an riga an rubuta sunayensu a cikin 'yan aljanna. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna cikin bayin da dukkan abin da aka musu budget na shekara guda an musu budget ne na alkhairi. Dukkan wani abu da yake na sharri, Allah ta'ala ya kare mu daga gare shi. Addu'o'inmu, Allah ta'ala ya amsa mana. Kasarmu, Allah ya zaunar da mu lafiya. Waɗanda suke cikin kunci na rayuwa, Allah ta'ala ya yalwata musu. Da ikon Allah, za mu tashi a darasi na 23 ga watan Ramadan, hijira shekara ta 1446. Gabanin fara karatu akwai ta'aziyya kamar haka. Akwai abokin karatuna da ya shekaru kaman 2 yakan zo nan a wasu kwanaki mu yi tafsiri da shi, kuma Amini shine His Excellency Malam Dikko Umar Radda PhD, a jiya a dare mahaifinsa ta rasu. Wanda ina ga last karatun da ya zo har addu'a a nan mun yi, Allah ya bata lafiya. Allah ya ɗauki rayuwarta a daren jiya, tana da shekara kaman 93 ko abin da ya kama da haka. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata. Muna ta'aziyya zuwa ga shi His Excellency Malam Umar Dikko Radda da kuma sauran 'ya'yanta da 'yan uwanta na jini da kuma al'ummar musulmai ga baki ɗaya, da duk wani wanda mutuwar ta shafe shi, da cewa Allah ta'ala ya sa can ya fi nan gare ta. Ayyukanta na ƙware, Allah ta'ala ya karɓe su. Wuraren da ta kuskure, Allah ta'ala ya yafe mata. Allah ta'ala ya karɓi baƙuncinta. Kuma muna ta'aziyya da inna lillahi ma akhadh wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrana wa ahsana azaana wa ghafara limayitina. Mutuna cewa na Allah ne abin da ya bayar, na Allah ne abin da ya dauka, kuma kowa a cikin mu iya jiran lokaci ne, idan lokaci yayi dole za a tafi. Allah ya girmama ladan mu, Allah ya kyautata ta'aziyyar mu, Allah ya yi rahama da gafara zuwa ga mamatan mu gabaki daya. A shekarun da ta yi bayan kasa, muna roƙon Allah ta'ala ya sa su zama hujja ne gare ta, ba hujja akan ta ba. Shekara 90 da yan kai ta dana duniya, amma rabuwa da uwa ko shekara 1000 ne bai da sauki. Kuma a rasuwar mahaifiya babu babba, babu yaro, ba talaka, ba mai kudi, ba shugaba, ba talakan gari, ba malami, ba almajiri. Duk wanda aka dauki mahaifiyarsa wallahi an taba shi. Shi yasa Bahaushe yace wai wanda yace bai iya kuka ba to uwa ce bai rasa ba. Idan mutun ya rasa uwa bai san lokacin da hawa yake zuba a cikin gidansa ba. Kauna na uwa is exceptional. Uwa tana son danta fiye da yadda take son kanta. Ita kaunar uwa tana son da fiye da yadda take son kanta. Na biyu, ita uwa kaunarta baya karewa. Su al'ummar duniya idan ka kyautata musu suna son ka, in ka muzanta ba sa son ka. Wani ma ka kyautata saboda hasara baya son ka. Ita kuma uwa matukar ita ta haifi danta, inda duniya ta kishi tana son kayanta. Wani lokaci ma in kun kai goma, wanda ya lalace ta fi so. Duka hankalin sai ya dawo kansa, har ma ai fada da duk wani na kware saboda bai kyautata masa ba. Duk rikicin ya kare a kansa yanzu, shi ake so mafiya da ku. Sannan a wurin uwa ba a girma. Yadda ake mu'amala da kai kana dan yaye ko ka kai shekara 50 60 70 80 haka ake yi. Ina zaka je ne ba ga ana ruwa ba, dawo karka shiga cikin ruwa. Waye ce kai tafiyan dare, kuma baka san ana ka bi karka yi tafiyan dare ka kwana. Yadda ake mu'amalantan kana dan yaye a wurin uwa ba a girma. Shi yasa ita uwa uwa ce. Uwa uwa ce, shi yasa aka ce mata uwa. Uwa mabada mama. Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu, Allah ya gafarta mata ya ji kanta. Iyayenmu duka da suka rasu Allah ya gafarta musu. Din muka ce iyaye a kullun kakanu sun shiga cikin iyaye, Allah ta'ala duka ya gafarta musu. Ummominmu sun shiga cikin iyaye, babbaninmu, kawunanmu sun shiga cikin iyaye, gwaggunanmu sun shiga cikin iyayenmu gaba daya. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta waɗanda suka rasu, wanda suke raye Allah ya ƙara musu tsawon kwana. Na biyu, akwai dan uwa kuma shi ma amini da ya rasa iyalinsa, Alhaji Abubakar Sadiq Muhammad, wanda ya yi minista na Culture, Tourism and National Orientation sama da shekara 10 da suka wuce. Ya rasa iyalinsa Alhaji Hajiya Jamila Abubakar, dan uwa ne daga jihar Gombe kuma amini ne. Muna ta'aziyya zuwa gare shi da zuwa ga 'ya'yan marigayiya da iyayenta da 'yan uwanta da dukkan wanda mutuwa ta shafa, cewa Allah ta'ala ya karɓi bakuncin Hajiya Jamila, Allah ya gafarta mata, Allah ya jikanta, Allah ta'ala ya sa ayyukanta na ƙwarai su bita. Zuriya da ta bari a baya, muna roƙon Allah ya zama khalifanta akan iyalanta, Allah ta'ala ya kula mata da su. Shi kuma Allah ta'ala ya bashi haƙurin rasa ta, iyayenta Allah ya basu haƙurin rasa ta, dukkan 'yan uwanta muna addu'a Allah ta'ala ya basu haƙurin rasa 'yar uwa da suka yi. Muna ta'aziyya da inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, a'azama Allahu ajrana wa ahsana azaana wa ghafara limayitina. Allah ta'ala ya sa can yafi nan gare ta, Allah ta'ala ya sa can yafi nan. Dukkan wani wanda aka yi wa rasuwa ma ba mu da labari, to muna ta'aziyya Allah ya jikan mamatanmu, Allah ya sa can yafi nan, kuma Allah ya bada ladan haƙuri. Abinda suka bari a baya Allah ta'ala ya albarkace shi. Wanda ya mutu bai yi sauri ba, mu da muke nan ai ba mu dade ba, kowa lokaci yake jira. Idan lokaci yayi haka za mu tattare mu dafe. Wata ran haka za a ce muku shi ma Isa Ali Ibrahim babu shi, sai a zo a ce wata ran gwani Abdullahi Abba Zaria babu shi, wane wane babu shi, haka za a waye gari a rike. Wannan ranar dole tabbas tana zuwa. In ma za ku tsume ne ku yi jimami ku yi abin da kuke so, ni dai kun ga ina dan murmushi na go, to tabbas ce, saboda ita mutuwa babu dabara, babu wata addu'a da za ku yi wai in tabbata da ku ko arama ya tabbata, babu ita. Lokaci in ya zo dole sai an tafi. Annabawa na Allah ma sun tafi, ina Annabi Muhammad yake sallallahu alaihi wasallam, ya riga ina Abubakar, ina Umar, ina Usman, ina Ali radiyallahu anhu, sun rike na Sheikh Usman dan Hodiya yake. Allah ya ji kansu duka ya gabarta musu. So ita mutuwa tabbas ne, in ma za ku sake ku sake, babban abu shine mu yi tanadi. Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya. Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya. Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya. Allah ya kyautata karshen mu. Allah ya kyautata karshen mu. Allah shi kyautata karshen mu. Allah shi sa mu wanye lafiya. Allah shi sa mu wanye lafiya. Allah shi sa mu wanye lafiya. In akwai tambaya masu ma'ana abin da ya sauka sai a karanta koda na minti 10 insha Allah.
Malami tambaya ta farko take cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Tace sunana Hajiya Amina mama Hafsa daga Kano. Ina wa malam da hala rahma da mai karanta tambayoyi fatan alkhairi.
Me sunanta?
Hajiya Amina.
A to wannan ai babban suna ne, a wadannan ai suna ne na musamman. Sunan mahaifiyata ce.
Allahu akbar.
Gabannin nan kuma sunan mahaifiyar manzon Allah ne.
Allahu
akbar. Gabannin azokan namu. Ai kaga babban suna ne. In ma ni ba a mun kara ba, ai fiyayyen halitta za a markara ko?
Sallallahu alaihi wasallam.
Suna ne babba wannan, a sunayen ma na musamman ne. Baka gana gyara zama ba?
Na gane. Allah.
To mama na menene tambayan ki? Dole a amsa wannan tambayar. In ma yau karatun zai kare, haka Allah sai dai ya kare. Inda tana kusa sai ta ce ta gamsu. In bata isa ba karatun da za a muku.
Na gane.
Abba. Ai ita mai wannan suna ko ina sai an mata kara.
Na gane.
Ai da sunan mahaifiya da mahaifi a ko ina sunan yake sai mun yi kara. A ko ina wannan ka'ida ne. Da Allah karanta. In ba ke gamsu ba a sake turowa ko gobe kai kuma ka kara karantawa yawwa.
Dace Allah ya ji kan mahaifa ya tsundu masu a aljanna tare da mu baki
daya. Amin ya hayyu ya qayyum.
Dace dan Allah dan san annabi a daure na karantawa malam tambaya ta tun farkon azumi na turo ban ji an karanta ba.
Ka ji ka Ibrahim. Wallahi zan kama kunnan. Tun farkon azumi
ya ce sai dan Allah malam me gaskiyar da aka ce sunayen Allah guda 99 din nan wai ba dukkan su bane suka inganta kamar al-muntakimu an ce ba sunan Allah bane da sauran wasu daga cikin sunayen ba dan Allah me gaskiya a Qur'ani da sunna insha Allah.
To mamana haka ne, akwai sunaye da suka inganta, akwai wanda ba su inganta ba. Idan muka duba majmu'un fatawa wa rasail na fadilatu Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin al-Wuhaybi al-Tamimi rahmatullahi alayhi a mujalladin farko, ya yi magana akan sunayen Allah shin 99 ne kadai ko sun wuce haka? Sannan in 99 ne ko sun wuce, irin waɗanne ne suka inganta, wanne ne ba su inganta ba? A mujalladin farko kamar namba na 122 har zuwa namba na 168 dukkaninsu akan sunayen Allah yake magana, har ma a wasu wurare ya maimaita koma bayan wannan. Kamar tambayar kin nan na da alaka da namba na 122 specifically a mujalladi na farko, ba ma sai an yi nisa ba. Haka yayi maganar cikin alqawaidul musla fi sifatillahi wa asma'ihil husna, littafi ne guda, kutayb ne guda, gaba ɗayansa akan sunayen Allah da siffofinsa yake magana, waɗanda suka tabbata a Qur'ani da sunna. Me dalilin rubuta littafin? Yace saboda cewa sunayen Allah tauqifiyya ne. In an ce tauqifiyya shine ba ka rada wa Allah suna, sai dai ka tsaya sunan da ya kira kansa da shi a Qur'ani ka ce na'am mun ji, wanda ya tabbata a hadisi ka ce mun bi. Amma mu ba zai yi mu zauna mu sa wa Allah suna don mu yaba shi ba, bai halatta ba. Sai dai mu bar sunayen da suka tabbata a Qur'ani mu ce eto wannan sunansa ne, a hadisi wannan sunansa ne, amma ba a sa wa Allah suna da ijtihadi. Shi yasa koda sunaye ne da muke kira na yarurrukanmu na Allah, mu rika kaffa kaffa da su. Ban ce haramun bane, amma akwai kalmomin da bai dace ni ban cika samun nutsuwa da in kira Allah da su ba, akwai su a Hausa kaman wani suna na kai ka faɗa yanzu ba ni na faɗa ba, kun ji me faɗa ko? Sai ka gaya musu ji sunan Allah tauqifiyya ne. In fassara wani abu kai, in ka ce rabbu ya fi dacewa ka ce Allah ta'ala shi ne me? Shi ne wanda ya halicce mu. Ar-rabbu yana tabbatar da rububiyya ta Allah ne, shi ne mai halitta. Allah ya halicci komai da komai. Al-khaliqu Allah shi ne mahalicci. Suna da alaka da juna. Amma akwai suna na Allah tauqifiyya ne, mu yi avoiding kiran wasu kalmomi da ba su da asali, mu riƙa describing Allah da shi ko da kuwa a yare ne. Shi yasa mafiya yawa wasu za ka ga ko da turanci ne an fi nutsuwa a ce ko the Almighty Allah, ko kuma dai a ce the Almighty God, ko wani abu da ya kama da haka don wani ya gane. Ko a kira shi da Allah sai a yi bayanin yadda Bature zai gane da kalmomin da yake da shi. Amma sai ka saka wata kalma da za ta bambance Allahn da kake nufi da wani abin da kuma ba shi ake nufi ba a yaren nasa. Saboda ya ga akwai bakuwar kalma da ke ba da description na siffofin Allah ko matsayinsa. Mafhum? Tayyib. A magana na farko da zan ci shi ne, a magana mafi inganci na malamai sunayen Allah ba iya 99 ba ne. Tare da cewa akwai hadithin da ya kawo sunaye 99, amma a nan ba bil hasr ba ne, ba wai iya nufin su kadai ba ne. Hadithin Abu Huraira radiyallahu anhu ke cewa inna lillahi 99 isman mi'a illa wahida man ahsaha dakhala aljanna. Allah yana da sunaye kaman 99, lalle Allah na da sunaye 99, 100 babu daya, wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. Hadisin yana Bukhari iya Muslim, Muslim kaman hadisi na 2766. Afwan, hadisi na 2667 zai zama 2100 nawa da 677. Hadisi na 2677 a sahihu Muslim. Hadisi na 2677 na'am a cikin sahihu Muslim. Wannan hadisi da yace sunaye 99 bai zo da sigar cewa su kadai ne sunayen Allah ba, sai dai abin da ake fahimta a sunayen Allah da suka tabbata a Qur'ani da Sunna, in ka tattaro guda 99 ka san ma'anarsu, kai imani da ma'anarsu, ka roƙi Allah da su, wanda suka dace da ka bashi haƙƙinsa a ce ka bashi haƙƙinsa, da ikon Allah za ka shiga aljanna. Amma ba iya nufin iya 99 ba ne. Even though daga cikin magabata akwai masu fahimtar iya 99 ne, kamar Ibn Hazm alayhi rahmatullah, ko a cikin Al-Muhalla a volume na farko shafi na 51, shi ne wanda suke ga fahimtar sunayen Allah iya 99 ne. Amma wannan ba shine fahimtar majority jumhur na malamai da suke da hujja ba. Imam An-Nawawi rahimahullah, irin Sheikhul Islam rahimahullah, irin Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi cikin Majmu'ul Fatawa din misali namba na 123 ya ce ba dalilin da ke bayyana iya 99 ne sunayen Allah, don akwai nassosin da suka bayyana sunayen sun wuce haka. Balma akwai sunayen Allah da aka ce shi ma annabinmu ba a gaya masa ba. To ta yaya za a yi mu sani? Yanzu misali ga hadithi da ke cikin Musnad na Ahmad rahimahullah na riwayar Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu da ke cewa Allahumma inni abuduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik, har zuwa karshe bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka. Wannan hadithin ya cikin sahihi, hadisi ne na 199 zai zama, na'am 199 haka ne. Wannan me ke bayyana mana a cikin addu'ar fiyayyen halitta? Sai ke cewa ya Allah ina roƙonka da kowane suna naka wanda ka kira kanka, ko ka saukar a littafinka, ko kuma ka ilmantar da wata halitta daga cikin halittunka kaman annabawan da suka rigayi fiyayyen halitta, sai ya ce ko kuma ka fifita ka ɓoye shi a cikin ilimin gaibi a wurinka. Kaga abinda Allah ya ce ya ɓoye a wurinsa, akwai wanda ya sai kiyasce shi? Kuma idan ka bi ingantattun hadisai da ayoyi ka kirga, za ka ga sunayen sun wuce 99 a wanda suka ingantan ba. za ka ga sun wuce. Don haka hadisin da ya kawo 99 din yana nufin cewa a cikin sunayen kai dai ka je ka nemo 99 ka san su ka haddace su ka san ma'anar su ka yi imani da shi wurin addu'a ka roki Allah in ka samu 99 a cikin ko nawa ne to kai ka gama ba dole sai ka yi duka ba in ka samu 99 ya ishe ka kuma jero sunayen da aka yi Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Maliku Al-Quddusu As-Salamu Al-Mu'minu Al-Muhaimin Al-Azizu Al-Jabbar waɗannan asali ijtihadin wasu daga cikin magabata ne ba wai hadisin ne ya kawo su ba a magana mafi inganci ijtihadi ne aka yi a tsakuro a ayoyi da hadisai to wani hadisin ma sai ka samu bai inganta ba wani abu kuma siffa ce ko kuma a ce aiki ne na Allah sai a mai da shi suna wanda a ka'ida in Allah ya kira aiki sau ɗaya yayi ai ba za ka mai da shi sunansa ba min babil misal Allah ya kira wasu mutane da ko a cikin Qur'ani yace wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makir yanzu ka kira suna ka ce Allah al-makir dan yace wayamkurullah wannan cikin suratul anfal aya ta nawa How sure are you? Sai kun fada. Lalle kuna za ku yi abun kunya kenan. To Allah ya maka albarka. Ala ayi halin ba za ka ɗauko yanzu al-makir ka ce sunan Allah ba. Min babil misal kaman al-muntaqim Ibn Uthaymin rahimahullah a mujalladin farko ɗin. A nan ba na 169 ya ce al-muntaqim ba sunan Allah ba ne. Don ya zo ne a matsayin abin da ake cewa ihsas mu'ayyan. Wato wani exceptional situation ne Allah ya nuna wasu mutane zai saka musu da irin aikinsu. Wa zai iya bani inda ya zo a Qur'ani misali. Inda ya zo a matsayin fa’ili. Asali inda ya zo ba, kawo asalin inda ya zo ba, yau ba zan ba ku ba na fi so sai kun amsa. Kun gagara. A wuce ko a bar muku asamin. Wa man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbihi thumma a'rada anha. Sai ya ce, inna minal mujrimina sai ya ce muntaqimuna. Suratul Sajdah aya ta nawa 20 da nawa baka gane ba yanzu ma ba 23 bane waye zai iya fada shi ma bazan fada ban bar muku ko kada a sami din ya aya ta 22 ne ka dawo baya guda daya kaga sai ce inna minal mujrimina muntaqimuna sai kira muntaqimun anan malamai suka ce yazo ihsas ne muayyan ba wai a babin cewa suna ne na Allah ba kawai wasu mutane ne suka yi wani abu Allah ya kira musu zai iya musu irin abin da suka yi shi ake kira al-uquba bil al-adala bil uquba wato a musu adalci da irin abin da su suka yi ba wai ya faɗa a babin sunansa bane sai dai irin abin da suka yi Allah zai musu don haka malamai suka ce wannan ma bai daga cikin sunayen Allah misali yadda kika faɗa ar-rashid bai zo a matsayin sunan Allah ba a Qur'ani min babil misal amma an ka irga 99 da muka haddace tun muna yara yawanci akwai ar-rashid da yazo a suna ne na mutum mutum aka sifada da shi ba Allah ba tare da Allah yana shiryarwa amma akwai suna da zasu dauki ar-rashid din ko baka dauko wannan kasa ba min babil misal as-sattar misali ba sunan Allah bane abin da ya tabbata shine as-sittir shi ya tabbata amma sattar bai inganta ba min babil misal kaman al-muhyi ko al-mumit a ka'ida al-muhyi ibn uthaymin rake ta bai zama daga cikin sunayen Allah ba duka yana cikin majmu'un fatawa nasa so akwai da dama da sun zo su a wata siffa ne ko na fi'ili ko kuma na al-adala bil uquba ba wai sun zo akan hakikatan suna bane ala ayi halin in ya'ya za mu sawa yaushe muka kare da su Allah Abdullah Abdurrahman Abdurrahim Abdul Malik Abdul Quddus Abdul Salam wanda suka inganta ga sunan kaca kaca a Qur'ani wanda suka inganta ga sunan kaca kaca a cikin sunna so mu riga avoiding sunan da akwai sabani mu koma zuwa ga wanda insha Allah ta'ala babu sabani wadannan sunan irin misalai da zan iya baki wallahu ta'ala a'lam.
Malam mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda rubuta. Yake cewa
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Yake cewa malam ubangiji yake cewa malam Allah ubangiji ya ji kan iyaye da na alaramma da na masu sauraro baki daya.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Allah ya kara wa rayuwa albarka da ta iyalai baki daya.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Malam ina da tambaya. Malam menene hukuncin wanda ya kayyade iyali family planning sai ya ce ba dan yana tsoron talauci yasa yayi hakan ba sai dan yana so ya ba wa yaran ta kyakkyawan ilimi ko tarbiya to malam shin wannan hujjar ta isa mutun yayi hakan bissalam a shawwa lafiya sako daga Jafar Jabir Zabu Jigawa State
amin ya hayyu ya qayyum ina fatan abinda ka faɗa a tambayan haka ne cewa ba dan tsoron talauci ba in dan tsoron talauci ne ake kayyade ƴaƴa a wannan baya halatta wannan kadar idan muka duba Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi rahmatullahi alayhi a tafsirin suratul Isra yayi magana mai tsawo akai Allah yace wala taqtulu auladakum khashyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira a cikin suratul Isra aya ta nawa na'am 30 da na da uku 31 Allah ya maka albarka haka ne 31 ne Allah yace kada ku kashi ayyanku dan tsoron talauci in dan talauci ne baya halatta amma sai mu kiyaye ba kuma fa daidai bane mutun yadda muke a yanzu a ce an hana kashi ya dan talauci mutun bai shirya bai je aure kuma ya ƙara aure kuma ya ƙara aure kuma ya ƙara aure idan ka je wasu kauyuka mu za ka ga mutum bai wuce shekara 35 matansa hudu kuma bai da sana'ar da yake yi sai dai a roki wannan a tambayi wannan wani ma amar barazana ko kuma ka ba mu kudi ko mu zage ka da haka yake so ya tira ya rike ayyan kuma wai su yi albarka addini ba haka ya karantar ba iyaye mu kiyaye musamman a arewa musamman a arewa kada yaro yayi aure bai shirya wa aure ba ai qur'ani ya gaya mana wasu jama'a kar su yi gaggawan aure su bari sai Allah ya azurta su wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadlihi wadanda ba su samu daman aure ba su kame daga sabon Allah su yi hakuri har Allah ya azurta su wannan cikin suratul nur aya ta nawa 34 dawo bai okay da 33 Allah ya maka albarka zai zama da uku haka ne da ka ce da hudu ko 34 ne Malam Ibrahim Saleh kana kokari sosai Allah ya albarka 33 ne Allah yace a hakura kuma hadisai da dama fiyeyin halitta ga su da yayi sahabbai wa'azi wanda bai samu daman aure ba yayi hakuri har sai Allah ya azurta shi don haka yaro kada ya aure sai iya da sana'ar da yake yi ko ya kaba mutuncin kansa iya noma ko ya samu wani aiki da ake ga aikin zai taimaka ya rike iyali ba tawakkali bane yaro karami ya hada mata hudu mata uku mata biyu mace daya bai da sana'ar da yake yi bai da hanyar neman abinci babu kasuwa babu sana'ar hannu babu noma babu aikin gwamnati babu aikin kamfani ba haka addini ya karantar ba tunda tun a zamanin sahabbai ma da rayuwar ba ta da tsada irin yanzu annabi zai ce mutane ku yi hakuri har sai lokacin da Allah ya baku in ba za ku iya kamewa ba kuna da bukata ku rika yin azumin nafila wannan duka bai ishe mu darasi ba in tambayar da kai ta gaskiya ce cewa ba dan tsoron talauci bane wannan idan muka duba cikin majmu'un fatawa musamman ta haƙiƙi na Sheikh Shu'ayr inda ya jama'a na fatawai na Sheikh bin Baz Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baz rahimahullah a mujalladi na 21 yayi magana akan fatawoyin da ya amsa na hurin da ya halatta ayi abin da ake ce wa tanzimul usra ba wai tahdidun nasl ba tahdidun nasl shine family planning shi wannan ba a goyen baya sai dai akwai dalili na jinya amma tanzimul usra kuma shine child spacing kuma shine bada tazarar haihuwa to bada tazarar haihuwa ya halatta a wannan hali na tarbiyya idan uwa ba za ta iya ba ko yara sun fara mata yawa ya halatta irin wannan uzuri din a yi child spacing a rika ba da tazara tsakanin yaya kaman a namba na 394 da 395 da 396 duka bin bas rahimullahi ke cewa wannan ya halatta a yi shi babban dogaron sa shine hadisi na Jabir bin Abdullah radiyallahu an wanda yake cewa kunna na'zilu wal qur'anu yanzil mun kasance muna yin azalo a mu'amala da iyali qur'ani yana sauka kuma bai hana mu ba hadisin iya sahih muslim hadisi na 1440 sai ya ce muna yin azalo qur'ani yana sauka amma bai hana mu ba azalo din shine wani abu da suke yi kaman na child spacing ta inda ruwan haihuwa yake fita a waje ba a ciki ba to anan sahabbai suna yi kuma qur'ani bai hana ba manzon Allah bai ce a bari ba da wannan ake cewa spacing tazara haihuwa yana halatta don tarbiyyar yaya don a tabbatar an ba su tarbiyya saboda a musulunci ana damuwa da quality ne ba quantity ba da dai kwakwara lafiyayye mai imani yafi haihuwar yuyuyu 30 na waɗanda suke ainihin yan kidnappers ko abin da ya kama da haka dan ka daya na kware yafi ka haifi kidnappers 30 yafi ka haifi bandit 30 da suke kama mutane suke sace su suke yanka suke kashe su suna taban kudi kwaya daya yafi shi a musulunci ana son quantity amma quantity da ke da quality amma quantity da babu quality to quality dan ka dan yafi quantity muna tsangaya a ko ta karin magana da almajiri suke yi amma ba wai na yadda ita bane muna da wani almajiri da ya iya magana wani garji ne ba zan kira sunansa ba don yana raye ma har yanzu in ya ga abu an kawo dumame sai ya ce yankan nama da yafi trailer dumame wato wai yankan nama guda daya yafi a bada trailer dumame amma ban yadda da haka ba ba na yadda bane kawai abin da ya fado mini so da haka abinda ake so shine in za mu yi quantity to quantity dole ya zama akwai quality amma in babu quality to mu dan kadan mai quality yafi inganci da haka sai mu kiyaye wallahu ta'ala a'lam yau dai kan kun cinye lokacin dalilin tambayar mamana ne mai biyo to bismillah in ka gane na za ta shi bismillah a'lam
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير الله يتي ولا يحسبن كد سيزة الذين ودند يبخلون سكي روى bima atahum Allah cikin abin da Allah ya basu na kuɗi ko arziki min fadlihi daga falalarsa cewa rowan nan huwa khairan lahum cewa alheri ne gare su rowa kwata kwata ba alheri bane rowa bata taba zama alheri ba bal huwa sharrun lahum rowan nan da suke na zakka ko kuma na sadaka ta tadawwi sharri ne gare su sayutawquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama gobe qiyama za a rataye musu abinda suka yi rowa da shi a wuyan su a me da shi maciji yayi ta ba su tsoro yana cutar da su a qiyama don wallahi ga Allah mirathu samawati wal ardi gadon duk abinda ke cikin samai bakwai da kasai bakwai na Allah ne shi zai gada wallahu bima ta'maluna khabir bisa ga abunda kuke aikatawa Allah yana da cikakken ilimi na sirrin ayyukanku koda ku kun boye aikin a zuciya ne mafhum tayyib Allah ta'ala yace wala yahsabanna qira'a uku ne ana karanta da wala yahsabanna ana karanta da wala yahsibanna sannan na uku ana cewa wala tahsabanna shine bita na mukhatabin shine wala tahsabanna kada ku yi zato ku masu jin tafsirin qur'ani a yanzu alladhina wadanda yabkhaluna suke rowa rowa ba siffa ce ta mutum mai kamala ba kamar yadda kuma almubozaranci babu tanadi ma ba siffa ce ta mutum mai kamala ba mutum mai kamala bai yin rowa mai tsanani bai yin rowa sannan mutum mai kamala bai zama mai almubozaranci shine yana yin komai moderate ne tsaka tsakiya amma rowa ba siffa ce ta mutum mai kamala mutum kamili ba saboda rowa ba ta taba mai da mutum mai arziki ba aruni bakhilan tala umran bi bukhlihi wa hatu kariman mata min kathratil bazl wai ka kawo mini marowaci wanda ya dade a duniya saboda tsabar rowa aka ce shekarun sa 120 saboda tsabar rowa bai kyautar da arzikin sa ba iyanan yana cin kudin sa yayi tsawon kwana kuma a zo mun da mutun daya mai arziki wanda ya ta taimaka al'umma dalilin taimako ya rasu aka ce ya dace a ce ya kai 80 years amma daga 50 years ya rasu saboda duk ya sadakar da arzikin sa yayi kyauta an taba samun haka rowa ba ta kana kwana daya kyauta da taimako baya rage kwana daya shi sa Allah ta'ala yace kar ku yi zato waɗanda suke rowa bima atahumullahu cikin abin da Allah ya ba su min fadlihi nafalalassa cewa huwa khairan lahum cewa alheri ne gare su khairan din nan ya dauki nasaba me dalili a wani matsayi yake a nahau na'am maf'ul afsani aina maf'ulul awwal hum yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi mahzuf jazakallahu khairan dai da mahzuf ne a wurin atahumullahu maf'ul ne amma ba shine na yahsabanna ba yahsab wala yahsabanna maf'uli biyu yake da shi na farkon mahzuf ne shine wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bukhulahum bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum saboda shi hum din maf'uli ne ne atahumullahu so ata ne fi'ili Allah fa'ili sannan hum din shine maf'ulin bihi so da aka yahsabanna kuma na sawa maf'ulaini guda biyu nasaba so ɗaya maf'ulin an goge shi na biyun shine khairan lahum mafhum tayyib da aka kar su zato cewa alheri ne gare su a cikin hadisi fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi dan ya nuna mana muhimmancin taimako yace ma naqasat sadaqatun min malin sadaka bata taba tauye dukiya ba wannan hadisi iya sahihu muslim hadisi na 2588 sadaka bata taba tauye dukiya ba babu wani mutumin da wai dan yayi sadaka dukiya ta ragu a idan kai to Allah zai kara maka dai ai mubada qalilan ne rabbana ya ba mu kafiran kamar yadda masu roƙo suka iya fada ka ba da ɗanka dan Allah ya baka mai yawa so idan ka bayar dukiyar na farko ta ƙara albarka na biyu kuma Allah ta'ala zai ninka maka na uku kuma ga lada yana jiran ka a wurin Allah ita kan dukiya in Allah ya baka me amfaninta in baka ciyar ka taimaka wasu ba menene amfaninta an taba binne wani mutum a cikin kabarinsa da kuɗi idan aka binne kana gani zaka ce mutanen nan mahaukata ne saboda mace ce baya bukatan kuɗi me yake bukata shine ayyuka na kware to tun a duniya sai kai aiki na kware da dukiyar don ka je ka shiga aljanna taimakon marayu taimakon gajiyayyu sama wa matasa koya musu sana'o'i kokarin nuna musu yadda rayuwa take su zama masu dogaro da kansu ba su zama kullun su roƙa a ba su ba, a koya musu su zama su ma mutane daga ba za su ba wani. To wannan fa shine ka'ida, ba a taba samun wai dukiya ta ragu dan kyauta ko sadaka ba, ba ta raguwa, balma Allah yana ƙara maka ita ne, ƙaruwa take. Adama za ka ba mu misalin ko da aya ɗaya.
قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
وأن آية ذي ذا متكين سورة السبع آية تتلاتين تركينا. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده سننيتي ويقدر له. كاغا الله نيكي شمفو دا أرزك إيغا باينسا ونديسو إذا نيو كنا دشي الله نيباك باوينك بني مركا كيا يوا كارفا متوكا نيمن دكي الله ذيتي بوكيك شرط إني كنيما فأما با نيمن نيباك با الله نيباك شي نيمن كسنة ديني أما ميباير واشيني الله. Allah yana shimfida wasu kuma Allah yana ba su kadan, sai ya ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu. Duk abinda kuka ciyar don Allah, to Allah yana me buku gurbin sa, yukhlifuhu dinnan shine Allah yana kawo muku wani gurbin sa. Idan ka bada daya, sai Allah ya kara maka goma, sai mayar maka da shi har zuwa ma 700. Kuma wa huwa khairur raziqina, Allah shine mafi alherin masu azurtawa. Wannan yake bayyana mana bayarwa yana sa ya karu, waɗanda suka fi kowa ciyarwa Allah ya fi kowa buɗa musu, sun fi kowa samu. Kuma idan za mu ciyar, mu rika gane aulawiya. Idan Allah ya baka arziki za ka ciyar, ka rika duba priorities al'ummar ka, manyan damuwa. Kawai ka zo kada ciyar ka ga kawai lokacin ka ba wani 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 a cikin society, wannan yana da amfani. Amma mafi muhimmanci, idan kana da arziki ka je ka ƙauyenku ko garinku ka assasa wata santa ko ta karantar da yara sana'a ko ta koya musu harkan noma ko ka ɗauki wasu ka biya musu kuɗin makaranta su je su yi karatu su zama mutane, ko kuma ka taimaki wasu su shiga kasuwa a koya musu kasuwa. Ba ka, in ka ba mutum bai taba kasuwa ba jari, ka ce je ka kasuwa cinye kuɗin zai yi. Sai ya je kasuwar ya yi aiki ƙarƙashin wani, ya koya, ya ɗan nemi foundation ɗin jarinsa naira miliyan ɗaya, sai ka ƙara masa miliyan ɗaya, to zai iya yi. Amma haka kawai mutum na zaune a bakin temple ɗin shayi sai ka kira shi ga jarin miliyan ɗaya, haba aure zai ƙara. Ina gaya maka haka ne, aure zai ƙara. Ai, mafiya yawan mutanenmu haka ne. Ina sati da ya wuce akwai wasu abokanan karatuna na secondary school da muka sha ruwa tare da su, mun rabu sama da shekara 32 da suka wuce. To muna shan ruwa, sai nake dan tunatar da su akan muhimmancin kowa ya koma society sa ya ga me zai iya yi na taimako. Ina faɗa, sai ɗaya daga cikinsu ya ce, malam, ai, naje nayi last year, waɗanda na ware na basu, mafiya yawa aure suka ƙara. Na ce matsala ɗaya aka samu shine ka ba su jari ba su je sun koyi kasuwar ba. Ai, sai mutum ya je ya wahala, in ya koya tukunna in ka ƙara marse yi. Amma duk wanda bai san wahalan kuɗi ba ka bashi, kashewa zai yi. Me yasa ake cewa dukiyar gado ba ta da albarka? Ba ta da albarka ba ne, wanda aka bashi bai san wahalan yadda aka neme ta ba ne, kawai da aka bashi sai ya watsar da ita. Akwai ɗan uwa na jini da ya same ni, zai kaza-kaza a bashi jari, na ce zan baka, amma da sharadi shine zan rika baka kuɗi kaɗan kaɗan, ka je ka share gona, mu yi agreement nawa kake so, amma ni noma za ka yi. Idan ka yi noma, zan rika sayen taki, zan ɗauka maka masu barema a biya su gwargwar kuɗin da kake so. Bayan ka yi noman, amfanin gona idan ya fito, to sai a sayar da shi, sai a yi jari. In bai cika ba, sai ka je ka fara kasuwa, zan cikata maka. Me hikimar? Nace hikimar shine in na baka kuɗin baka san wahalansa ba yanzu, amma in ka yi noma zan kashe maka kuɗin fiye da abin da yanzu kake so in baka kyauta. Kai yanzu kana neman jarin miliyan 3, in a gona ne nace zan iya kashe maka miliyan 10, mu je bismillah, amma da sharadi ka je ka yi noma. In ya je noman nan, ruwan sama zai dake shi, wata ran zai je da mota tai faci, wata ran zai je ya rasa abin dawowa, wata ran zai kashe kunama. Da haka ake sanin wahalan neman halal. Ran da ya sayar da amfanin gonan ya samu miliyan goma, wallahi babu asara ka kara masa miliyan goma, ya san wahalar rayuwa yanzu. Amma duk wanda bai san wahalar rayuwa ka bashi kawai ya kashe ne. So da haka in zaka bashi, bashi kudin kashiya ba kudin jari ba. In muna son ba matasa kudin jari, mu koya musu sana'a. Kai shi ya koyi misali dinki, a'a ya koyi aikin solar panel, bayan ya kammala fara samun customer sai ka fara ba shi jarin da zai rika installation. Je kaka biya musu yi certification a artificial intelligence. Yau akwai vacancy a duniya sama da miliyan 96 na wanda za su yi aiki artificial intelligence. Yau idan a Arewa za mu yi wannan, mu ce muna da target ɗin matasa miliyan 5, mu musu training, mu ba su samu certification da ake recognizing globally. Mutum miliyan 5 idan suka fita waje sai kaga remittance ya karu, sai kaga talauci da ikon Allah ya ragu, saboda duk wanda yaje can rabin abin da ya samu a wata ƙasa Najeriya zai turo, gida zai turo. So da haka in muna so mu taimaki jama'a, it's not about kawai cire kuɗi mu watsa, a'a mu assasa mutane inda za mu gina su, su zama mutane masu taimakon al'umma. A koya musu sana'o'i, a koya musu kasuwanci. Dauki matasa goma kai su kasuwa, wane da Allah koya wane kasuwa, wane koya wane kasuwa. In suka iya, akwai randa za a ba su freedom. To anan sai ka shigo sai ka ce to ga ƙarin jari, haka ake. Amma ba ka samu mutum a temple a bakin hanya ko yana kallon talabijin ka ce ga jarin kasuwa. In kudin na da yawa zai ƙara aure kuma zai canji abun hawa, shine abun da zai yi. In ka kuma ba kuma gata bane kawai matasa ka ce wai ka kai su holiday Dubai, wannan kudin kai su Dubai din ka zo ka gina su a cikin society. Mu rarrabu kala-kala, wani ya je ya koyi kasuwa, wasu su tafi gona a koya musu digital agriculture, wasu su koyi sana'ar hannu a koya musu, a ba su kayan yin aiki, kowa a taimake shi, wani ya tafi makarantar boko, wasu mu tura su karatun addini. Haka ake gina society. Idan ana da kuɗi a zo gida a gina al'umma, ba kawai a ɗauki kuɗi a kashe a watsa wa mutane ba. Ba da kuɗi iya da muhimmanci, komai ka bashi ko nawa ka bashi yana da amfani, amma ba shi ne mafi muhimmanci ba. Mafi muhimmanci ka gina shi don gaba shi ma ya taimaki wani, kuma shi ne abin da ke mana ƙaranci, kuma dole sai mun yi wannan. Duk wanda ke ɗan Arewa kana da dama za ka yi kamfani, je ka gida ka yi. Dole sai mun yi reviving Arewa ta ɓangaren farfaɗo da kamfanoni. Wani ya je mana pencil kamfanin yin pencil kadai, wani ya je ya pencil maka duba wani kaya ake sawa a secondary school a Kano State, a je a buɗe kamfanin yin yadin. Gwamnatin jiha ta tilasta ta rika patronizing wannan, kowa ya zo ya sayi yadin da ake yin sa a Kano. Wanda yake Katsina ayi, wanda ke Bauchi ayi, wanda ke Borno ayi, wanda ke Gombe ayi, wanda ke Niger State aje ayi. Kaga ko uniform kadai muke producing, sai kaga mun samar da ayyuka dubbai a cikin society. Babu wani kamfani da ba za mu iya yin sa ba. Idan kai wannan ka zo kai kamfani na miliyan 500, za a dauki wasu aiki, za a rika biyan su albashi, za a koya musu sana'a, sannan kuma kudi zai dawo gida. Amma duk wannan abun ba shine tunanin ba. Wanda ya samu sai ya ce wai zai tafi Dubai, a'a zai tafi kasa kaza, za a je London, ai meye amfanin kudin da ka kashe London? A kauyen ku ana nan abinda za a ci ya gagari mutane, menene ribar wannan? Ka je ka sayi gida a London ka ajiye, gidan ne yau shekaran sa guda ba wanda ya kwana a ciki, aje a sayar da shi a zo a yi kamfani a garin ku, kaga mutum da za a dauka aiki, sai rayuwarka ta yi albarka. Amma ba mu da tunani society da suka samar da mu, ko muna manta da su? Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya, Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya. Zuwa ka dole a Arewa sai muna tunani, ba wai mafita a Arewa kawai shine mu sayi mashin mu raba ba. In ka sayi mashin ka raba, Allah ya saka da alheri, ba mu aibata ka ba. Amma mu zo mu gina al'ummar mu ta zama mutane, ya zama mutum ko bai da mashin, duk inda ya je a duniya zai iya rayuwa, yana da wata baiwa da kwarewa a ko'ina a duniya zai iya aiki. Gina mutum ya kaka ba wa mutum ya je ya ji daɗi a duniya, ya kashe kawai ya tafi a banza. Amin. Alladhina yabkhaluna bima ataahum Allahu min fadlihi huwa khairan lahum, yace bal huwa sharrun lahum, wannan sharri ne gare su. Allah yace sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama, wanda suke rowa ba sa ciyarwa gobe kiyama. Sayutawwaquna, za a rataya musu a wuyan su abinda suka yi rowa da shi gobe kiyama. In mutun yayi rowa, musamman rowa na farko na wajibi shine zakka. Zakka ita ba alfarma bane, kake wa mutane haƙƙin Allah ne a dukiya sai ka bayar da ita. dole ne sai ka bada 2.5% na dukiyar da ka mallaka ta shekara ko kashi ɗaya cikin 40 duka ne wannan sai ka bayar wanda basu cire zakka ba su ma gobe kiyama ana musu azaba qur'ani ya bayyana hadisi da dama sun bayyana wanda ba sa taimako su ma ana musu azaba arama zakai ba mu koda misali daya qur'ani
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ
جزاكم الله خيرا wannan cikin suratul tauba ayoyi guda nawa aya 1 da rabi dai ba biyu ba karshen ta farko da kuma ta biyu dukkaninta aya ta nawa 34 35 karshen ta 34 don ta fara da ya ayyuhalla ladina amanu inna kathiran min al-ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi sai ya ce alladina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fa bashirhum bi'adhabin alim waɗanda suke ɓoye zinare da azurfa a yanzu shine ɓoye naira da ainihin daloli da pounds da makamantansu Allah ya ce a musu bushara da wuta gobe kiyama ranar da yukuma ake musu lalas a ina a fiskokinsu wa junubuhum da ɓangarorin jikinsu wa zuhuruhum da bayan sai a ce haza ma kanastum li anfusikum wannan shine abin da kuka ta ɓoyewa a duniya ba ku taimaki kowa da shi ba ku ji azabar abin da kuka boye dukiya ba ta da amfani in ba a yi taimako da ita ba hadisi a Bukhari hadisi na 1403 fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gareshi yace wanda yake bada zakka gobe kiyama za a zo da rashin hana zakkan da ya hana a matsayin maciji kato wanda ke da wasu alamu biyu akan idansa sai a daura masa a wuyansa wannan macijin yayi ta bashi tsoro sai macijin ka cewa ana maluka ana kanzuka ni ne kudin da ka boye a duniya baka cire zakka ba kuma ni ne taskar da ka boye kudin sai rika cewa ni ne bankin ka da kaje kai saving shi yasa dukiya ba ta da amfanin ba a yi taimako ba ba ta da wani amfani kuma in za a yi taimako mu duba yaya za mu gina mutane mutane nan gaba su ma su taimaki wani haka ake yi in ka dauki dabi'ar kadai kullun sai dai a ba mutun ya je ya kashe to za a kai su matakin yadda an mai da su kaman bayi ne kuma ba sana'a ce mai kyau koya wa mutane roko ba sannan kai da kake roko dan an ce kuma a taimake ka ba a ce ka kashe zuciyarka ba an fi sha'awan ka taimaki wanda ya tashi yake noma ina zaka je gona mai damuwarka take ka bashi yafi da ka samu wanda ke zaune a bakin temple baya komai shine in mutum na so a taimake shi ya tashi ya fara yin wani abu da zai taimake kansa sunna ce ta Allah zai kawo mutumin da zai taimake ka dukkan wani wanda ya zama wani a rayuwa babu wanda zai ce wani bai taimake shi ba amma wanda ya taimake ka ba a gidanku ya same ka ba ko ka tafi makaranta ne ko ka tafi wani aiki a can Allah ya hada ka da shi ya zo ya taimake ka so mu tashi bacci ba namu bane mu tashi mu koyi sana'a mu tashi mu koyi kasuwanci mu tashi mu yi karatun zamani mu yi karatun addini waɗannan al'amura suna da muhimmanci kada mu bar matashi ɗaya a cikin society da baya wani abin da zai taimaki kansa kuma mu bar family mu ya rika girma gwargwadon ci gaban mu kai mace ɗaya hakura da mace ɗaya zuwa lokacin da Allah zai baka rufin asirin yin guda biyu kar ka je ka ce da gaggawa sai kai kai hakuri family ya girma a hankali idan Allah ya kai ka lokacin sai yi hatsarin da muke ciki a arewa in ka cire ƴan kasuwa da ke zaune a gida da malaman mu na addini Allah ya saka musu da alkhairi mafiya yawan masu arzikin arewa sun fi kowa karancin iyali ba zan kira suna ba ka duba wanda suka fi kowa arziki za ka ga a cikin su masu iyalan ba su wuce uku ko hudu ko biyar ba mafiya yawa sai ga mutum ne da zai rike mutum miliyan 1 amma an yi sa'a a same shi tsanani da mace ɗaya ne da yara uku ko hudu duk suna nan sun tattare a Abuja da Kaduna da Lagos da Port Harcourt suna nan suna ta harkoki. Amma in ka je gida sai ka samu mutum gaba ɗaya jarin sa bai wuce naira 500 ba, matan sa huɗu, ƴan sa 41. Ba haka ake yi ba? Waɗanda za su iya ɗaukan iyalin da yawa sun ƙi iyalin. Waɗanda yanzu a cikin arewa ba ka da mai rike ƴaƴa 1000 idan ya haifa, in zai yi ya haifa, to amma sai ka samu ƴaƴan yan kaɗan ne. Wani ba da masa aikwa shekarar sa 17 bai aihun ba, wai ya ishe shi, me dalili biyu sun isa, wai wai kuma Allah ya bashi abin da bai san iyakarsa ba. Shi kuma wancan ɗin da bai da komai, shi kuma ƴaƴansa 41. Muna da matasan fa da less than 40 years suna da ƴaƴa sama da 30. Kuma ba yi da sana'a ko ɗaya ba, ƴaƴan ne laifi ba, ba laifi ba ne ɗa. Ɗa mai nagarta abin alfahari ne. Hatsarin shi ne me yake yi da zai riƙe su. Wace dama yake da ita da ya waɗannan. A yi ƴaƴan ba karatun addini, ba karatun zamani, babu sana'a, babu tarbiyya. Wannan ita ce ma babban hatsarin da ake ciki. Mu yi wa kanmu wa'azi, mu gyara al'amuran nan. Idan family ya kai a ƙara, a ƙara, in ba a kai ba, a haƙura sai lokacin da Allah ya ba da damar da za a iya ɗaukan wannan nauyi ɗin. Lokacin da za mu iya ɗauka, mu ɗauka wanda ke da wadata da kuma tarbiyyar addini, in ya yi ɗa 1000 ai babu matsala. Muna da manyan masu arziki wanda a duk Afirka ana kiran masu kuɗi, ana sa 'yan Najeriya kuma 'yan Arewa. Idan yau suka yi ɗa 1000 idan yana halatta a haifa, akwai matsala a ciki? Babu. So da haka 'yan bokonmu da 'yan kasuwa da suke bariki, ɗa 3, 4, 5 ba naku ba ne. Za ka iya ɗaukan 10, 20 a yi. Wanda ke gida bai da hali ya ƙara haƙuri, sai Allah ya buɗa masa. Allah ta'ala ya buɗa wa kowa daga cikin falalarsa. Na'am. Walillahi mirathus samawati sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyama. Sayutawwaquna, sinun din nan menene matsayinsa? Istiqbal? Tanfiz ne. Sinun din na tanfiz ne wata haƙiƙ. Tanfiz shi ne yana nufin abin zai zo da gaggawa. Allah ya ce da gaggawa za a rataya musu wannan macijin a wuyansu dalilin zakara suka ki cirewa. Sinu tanfiz ne wata haƙiƙ, wato da gaggawa tanfizi ne. Tanfisi kenan ko? Sinu tanfiz. To amma kuma da aka ce sai yadawquna ma bakhilu bi yawmil qiyama, gobe kiyama ne, kuma sai aka ce za a yi da gaggawa. Ba a ce thumma yutawwaquna ma bakhilu bi, ba za ka ce sai yutawwaquna, me dalili? Kuma har yanzu muna duniya, kuma aya shekara 1400 da yan kai da saukar da ita, kuma an ce za a yi da gaggawa.
La mahala.
Dalili shine cewa a wurin Allah kiyaman ko shekara miliyan aka yi ba a yi ta ba, tana nan kusa-kusa ne. Wa ma yudrika la allas sa'ata takunu
kariba,
wa ma yudrika la allas sa'ata kariba. Kaga, wa ma yudrika la allas sa'ata takunu kariba, cikin Ahzab ne ko? Aya ta 67. La allas sa'ata takunu kariba, kuma cikin me? Cikin Shura aya ta 17. Kaga, Allah ya ce ita kiyamar a wurinsa kusa ce. Mu ne muke ganin ta nesa, saboda irge a wurin Allah shekarun duniya nawa? Shekarun duniya 1000 shine kwana ɗaya a wurin Allah. Sai mun yi shekarun duniya 1000, to a wurin Allah an yi 24 hours kenan. To wannan yake bayyana maka ashe duk daɗewan duniya da zuwa kiyaman ɗan lokaci kaɗan ne. Shi yasa Allah ya ce kariba, a wurinmu kusa-kusa muke ganin ta, ku ne nesa. Shi yasa sai ya ce sayutawwaquna, don kiyamar ai ga ta nan kusa-kusa muna gani. Iqtarabatis sa'atu wa inshaqqal qamar, tun ana saukar da Qur'ani Allah ya ce kiyamar ta kusa a cikin suratul qamar ayar farko. Don haka a wurin Allah kiyamar nan ne, kai kake ganin ta nesa. Kuma gaba na biyu, ai kullu man mata qamat qiyamatuhu, duk wanda ya riga ya rasu ai kiyamarsa ta tashi. Daga kara su magana ta kare. Don haka walillahi mirathus samawati wal ardi, gadon sammai da ƙasai na Allah ne. In ma baka cire zakka ba, baka taimaki al'umma da kuɗinka ba, ran da ka mutu kuɗin bai da amfani gare ka. Kuma ran da muka gare duka a duniya, Allah zai gaje komai. Yaran makana da wata ada ta fasara wannan?
Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
Cikin suratu Maryam ko? Aya ta 40, Allah ya ce inna nahnu narithul arda wa man 'alayha, mu muke gadan ƙasa da duk abin da ke kanta. kuma zuwa gare mu za a koma sai ka bar dukiyar a duniya ka je lahira kai ta bayani kai kuma bata amfane ka ba a duniyar shi yasa kyauta fa kala biyu ne akwai wanda a jininsa ne yana da kyauta akwai wanda kuma training yake to in babu a jininka sai kai training din koya amma ka zama mayan kudi kana da shi kullun sai shiga babu fita ba alheri bane mayan kudi na zaka je da shi mai yiwa ma shekarunka sun haura 50 sai kai mai da kudin mai yiwa ka kai 80 sai ai mai da kudi da Allah ba za a je lahira da shi ba ba za a je kiyama ba ba za ka gida gida da shi a lahira ba menene amfanin kudin kana yanzu dano abincin ma baka cin baiko baka shan sugar baka cin retmate baka kaza kaza to kuma kai mai da kudin kana son cin naman baka isa ka ci ba in ka ci likita zai maka fada kuma kaddara kai mayan nama ne naman nawa zaka ci harka koma zuwa ga Allah naman ma nawa zaka ci duk fa abin nan da ake magana in ma baka yi ba zaka bar shi a baya zaka tafi zuwa ga Allah kuma zaka yi bayanin sa bayanin da ba zai maka amfani ba ka tara baka ci ba kuma ka tafi ka bari amfanin dukiya shine a gina al'umma da ita ba zan ma ce taimako ba dan karka je kai kawai watsar da kudi a gina al'umma da ita a dauki yara a kai su karatun addini karatun zamani a koya musu sana'o'i a koya musu noman zamani ba ma dukkan noma ba noman zamani a koya musu abubuwa da yawa wasu suna yi a rika ba su allowances wani ma da iyali a ba shi dan abin da zai bari a gida ya tafi je ya zama mutum da haka sai mu gyara al'ummar mu ta arewa ba a yadda muke zaune yanzu ba wallahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah baya son adh-dhalim wallahu bima ta'maluna khabir bisa ga abin da suke aikatawa Allah mai ilimi ne Allah ta'ala ya bamu ikon aikata alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu ta'ala alam.